Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyawman arana allahadi. Biyaruga wa tarrajab. Hijra Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Shikara dubu dayadat al-yuhudu da arba inda shida. Wanda yada ce da 5 ga watan 1 shekara 2025 ci gaba da karatu na darasi na 12 a cikin littafin Misbahur Rawi wallafar Sheikh Al-Ustaz Abdullahi Gwandu rahimahullah. To idan ba a manta ba, Sheikh Abdullahi yana bayani akan wato har yanzu karkashin hadisi waɗanda suke karbabbu da ya ambata a baya, kuma ƙarshe sai ya rufe da bayanin hadisi wanda yake Al-Hasan. To bayan ya kammala wannan magana, to sai ya shiga bayani akan wato wasu illoli da za a iya samu wajen riwayar hadisi, amma kuma yake cewa illar ba za ta hana a karbi hadisin ba in ya zo ta wata hanya. To akan karfafi wannan hanya din da waccan din, sai ya zama hadisin wato ya zama karbabbe, ya zama Al-Hasanu li ghairihi. To za mu tashi inda yake cewa wa fihi an mudallisin Hushaymi. Wa fihi an mudallisin Hushaymi hadithu Jumu'atin rawahu Taymi ma da'afuhu li fisqi man rawahu lam yanjabir li wafqi ma sawahu. ومن يقول حسن صحيح مردد أو ظهر الترجيح والمشبه الذي يقارب الحسن أو هو في قول أبي حاتم عن. الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى إن بقى من تابع حديث ليقباته baitin da ya gabata ko baitocin da suka gabata a baya, to yayi bayani akan wasu hadisai da aka samu da wata illa, amma kuma illa din bata hana wato a karbi wannan riwaya ba, saboda sun saki zuwa ta wata hanya banda wannan. Ya ambaci wasu illoli kamar yadda ya ambata illa idan ta zamo ta bangaren wato sukar rawi ne, ta bangaren hardasa, to ita ake magana. Idan an same ta a cikin riwaya, to kuma aka sake samun hadisin ya zo da wata hanya tana da irin wannan illa din, to akan hada su sai su karfafi juna. Ya ambaci su'ul hibzi, ya bada misali akai, ya bada kuma misali akan al-irsal, yanzu zai shiga bayani akan at-tadlis. Dawa abubuwa guda hudu ya ambata, akwai su'ul hibzi, akwai al-irsalu, akwai at-tadlisu, akwai al-jahal. Can da ya ambata kamar da'ifu aili su'i hibzi nau irsali nau tadlisi nau jahalin ra'u. To waɗannan abubuwa su ne yake kawo misalansu. To yana daga cikin wannan babin ya ce wa fihi, ya zo a cikin Jami'ut Tirmizi, littafin Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, wanda ake kira da Jami'ut Tirmizi, wanda wasu ke ambata sada sunanu Tirmizi, amma Jami'u Tirmidhi shine yafi. To wa fihi hi din nan yana koma tunda a baya ya ce fit Tirmidhi wa fir rijali asimu. Ya ambaci wannan a baya. To saboda haka wannan damirin yana koma zuwa ga shi al-Imam Tirmidhi din ko kuma littafin nasa. To ya tabbata a cikin littafin nasa an mudallisin wata hanya da ta zo daga wani rawi wanda yake yana tadlisi yana tadlisi a cikin riwayarsa duk da nan gaba Sheikh Abdullahi zai bayani akan shi wannan tadlisi din me yake nufi da at-tadlisu sannan kuma menene kashe-kashen sa to shine yace riwayar da aka samu daga Hushaimu daga wani rawi da ake kira Hushaimu to shi Hushaimu din nan mudallis ne sai yayi an ana daga malamin sa mana yayi amfani da lafazin an wanda baya sarraha kai sai cewa ya ji riwayar daga gare shi daga malamin nasa shine Ibnu Abi Ziyad to sai malamai sai suka soki hadisin nasa hadisin shine hadisu juma'atin hadisin da yazo dangane da wanka a ranar juma'a cewa haƙƙi ne ga musulmi ko musulmai su kasance suna wanka kamin su je wato sallar juma'a to wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan suka yi wankan to wankan zai zama wato tsafta da kamshi a gare su ba tare da sun zo cikin mutane wato da kazanta ba a wani lafazin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ce bayan yayi wanka to in son samu ne ya samu turare sai ya kara da shi ko babu turaren to ruwan ya wadatar ma'ana sai wankan sai tafi hakan in bai da zarafin in yayi wanka kuma ya nemi turare ya sa to shi wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya kawo shi ta hanyar shi Hushaimu din daga malamin sa Ibnu Abi Ziyad shi kuma daga Abdurrahman Ibnu Abi Layla daga Al-Bara'u Ibnu Azib zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai malamai suka ce shi Hushaimu din nan mudallisi ne mudallisi ne ma'ana baya sarraha cewa ya ji daga malami kai tsaye wasu lokuta to sai malamai suka soki hadisin sunansa Hushaimu ibn Bashir al-Wasiti siqa ne amintacce ne lade kawai sun ce yana da yawan tadlisi a cikin hadisansa kamar yadda malamai suke ambata kamar yadda malamai suke yawan ambata to sai malam yace rawahu Taymi to amma sai wani saki masa mutaba ko kuma ya ruwaito hadisin ta wata hanya ya ruwaito hadisin ta wata hanya wadda zaka iya cewa mutaba a ce gare shi shi wanda At-Taymi din da ya ambata to sai malamai suka ce a karfafin riwayarsa da waccan duk da ita ma tana da illa din sunansa Abu Yahya At-Taymi to sai zamo hadisin kenan ne ya tabbata bi majmu'i duriqihi sai zamo wato hasanun ligairihi kenan sai zamo hasanun ligairihi shi sai ya ce rawahu At-Taymi shi Abu Yahya At-Taymi ya ruwaici hadisin ta hanyarsa to kenan sai ya karfafi shi Hushaimin kenan da aka ambata ko riwayar Hushaimin da aka ambata a baya to wannan su ne bai ambaci jahala ba da dunnan gaba zai yi bayani akan su to amma dai waɗannan abubuwa guda uku duk sanda aka same su dangane da rawi ko yana da matsala a hardasa ko yayi irsali wanda an yi bayanin sa a karatun da ya gabata ko yayi tadlisi kamar anan shi Hushaymu din nan ko kuma a cikin isnadi akwai rawi wanda yake majhul malamai ba su san halin sa ba ba za ka samu bayanin sa ba a cikin littattafai to ba za a dauki hadisin kai tsaye a ce a yi jifa da shi ba sai a lalaba a gani idan ya zo ta wata hanya daga wani rawin kuma da illar da ba tafi wannan muni ba to sai a karbafi waccan ta farko din da ita shine abin da ake magana akai to wa man yaqulu hasanun sahihu to daga cikin malamai akwai wanda zaka ga ya kawo hadisi sai ka ji ya ce hadisin nan hasanun sahih kamar shi al-Imamu Tirmidhi ga ko ba littafin sa zaka yi ta ganin wannan ibara hasanun sahih to me ake nufi to shine malai ya kawo ma'ana guda biyu ko dai ya zama muraddidin shakka yake shin hadisin nan ko dai hasan ko sahih yana taraddudi bai gama yankewa ba saboda kowace hanya in ka duba sai ka ga wannan hanya ta yi kama da sifanta ta da siha ko kuma ta fi kama da sifanta ta da alhusn kyau to shine sai ya kawo su gaba ɗaya sai ya ce hasanun sahihu hasanun sahihu wato kenan akwai kaddara au littashkiki ma'ana hasanun au sahihu ko dai ya zama hasan ko kuma ya zama sahihi au zaharat tarjihu wani zubin kuma a'a yakan faɗi haka saboda ya samu shakka a farko amma daga baya kuma sai ya bayyana gare shi wato cewa siha din ita tafi ƙarfi shi kuma akan kaddara bal lil idrab kamar ka ce misali jaa zaidun bal amrun amru ya zo to bada din ka zo ka ce amru sai ka ɗauka zaidu ne sai ka fara ambatar sa kamin ka gama magana sai bayyana gare ka ashe ba zaidu bane sai ka ce bal amrun to wannan ana kira sa al idrab to kamar irin wannan ne ma'ana hadisin sahihi ne to madadin ya ce sahihi ne sai ya ce hasan kamin ya gama bayyana cewa hasan ne sai ya bayyana gare shi ashe sahihi ne sai ya ce hasan ma'ana hasanun bal sahihun to shi kuma zaka kaddara bal shine ma'ana au zahara tarjihu ko kuma rinjayar na ƙarshen shine ya bayyana wato sahihi kenan to wal mushbihu hadisin da ake kira mushbihu allazi yuqaribu alhasan shine wanda yayi kusa ga hadisi hasan wato ya kusanci hasan bai ida kai hasan ba amma dai ya kusanta wasu malamai haka suka fada to illa dai wannan magana mun fada tana da rauni kusan babu wani mataki wato da ya wuce biyun nan ko dai hadisi ya zama hasan ko ya zama sahihi babu wata manzila ta uku ko a ce a tsakanin hasan da sahihi take ko kuma a tana kusa ga hasan babu ta au huwa fi qawli abi hatimi an au ko kuma huwa shi alhadisi almushbihu a wata nuskan suna sa ai amma dai au din shi yafi ko kuma shi almushbihu huwa shine wato alhasan din bana wannan kauli kenan da almushbihu da alhasan duka ma'ana ɗaya ne fi qawli abi hatim ar-razi wannan shine zancen al-imam abu hatim ar-razi an ya bujira wannan kaulin ya bujira daga resha annani to ai mustakhfifi saboda darurar waka sai aka ce an ba harafin jarra bane wancan da kake karantawa
annani bi ma'ana araba wato wannan magana ta bujira da gare shi shi Abu Hatim wato shi ya faɗi haka cewa da al-mushbihu da al-hasan ma'ana ɗaya ce to wannan magana ita ce karbabbiya amma wancan ta farkon to ba abin karba bane a magana ce da za a karba ba don mun ketare baiti ko ba mu yi ma da'afuhu li fiski man rawahu ba da wasu nuskan ana samun bambanci bayan wa fihi an mudallisin hushaimin hadisu juma'atin rawahu taimi to nuska mafi kyau ma da'afuhu to dama shi wannan baiti yana magana ne kan wato illa wadda wadda muninta yayyawa ba za ta ba da dama a ce a karbi riwayar rawi ba saboda ba ta cikin hududin da suka gabata to sai ce ma da'afuhu do hadisin da raunin sa an rauna nashi lifis qimar rawahu saboda fasikancin wanda ya ruwaice shi wato an soki adalar sa shi rawi din wala Allah an ce makaryaci ne to kaga ko a ce muttahamun bil kadhibi ko matrukul hadisi irin wayannan alfaz masu nauyi to irin wannan bale yace lam yanjabir hadisin ba zai doro ba wannan kare da ya samu ba zai doro ba liwafqi ma sawahu ba man sawahu ba ko man siwahu wasu nuskan suna sa haka amma kuskure ne liwafqi ma sawahu shine zai sa baitin ya zama daidai dan an samu wata hanya wadda ta yi daidai da shi to ba za ta karfafe shi ba saboda munin yayi mi yayi yawa kaga sabanin su ulhibz ko sabanin irsali sabanin tadlisi sabanin jahala to dur rawi ko do hadisin da kaje an ce a cikin isnadi akwai rawi aka soki adalcin sa aka taba adalar sa to wannan hadisi ba zai doro in ka samu hanyoyi goma ko sama ga haka ba za su taimake shi da komai ba sai dai a yi watsi da shi an gane wannan me yasa malamai suka ce shi wancan na farko a adili ne siƙa ne kawai matsala ya samu ta fuska har da sa ko wajen madadin misali ya jingina hadisi ga wani sai ya tsallake wani zuwa ga wani ko kuma a rawi din ba a san shi bane kaga duk wannan ba babe ne na adala ba to kuma dama ana karbar riwaya adili tunda da Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan kaga mafhumin aya in ja'akum adalun binaba'in to kaga ai ba bayani adili in yazo da magana ba zancen to shi kuma wancan adili ne shi kuma wannan fasiki ne to asalan kuma dama a shari'a ba a karbar riwayar fasiki an gane yauwa sai an samu tabbacin abin da ya fada to sai a karba saboda abin gaskiya ne ba dan ya fada ko bai fada ba in an san cewa abin haka yake kaga za a bi za a amsa to wannan shine abin da ake nufi ba ana nufin duk wanda ya fadi magana shikenan ya zama fasiki ba za a saurari maganar sa ba haka ayan take nufi ba duk wasu haka suke fassarawa amma dai ba haka bane ana karbar riwaya adili wannan ijma'i ne ma na malamai in adili ya fadi magana kuma ba ka da dalilin da zaka ce wannan magana ba haka take ba to ba zaka kareta shi to shine sai kawo wa man yaqulu hasanun sahihun wanda ya fadi wannan lafazi yace hasanun sahihun shine al-imamu tirmizi to muraddidun ɗayan biyu ne ko dai yana taraddudi akan tabbatuwan ɗaya daga ciki aw zahara tarjihu ko kuma rinjayar na ƙarshen ya bayyana gare shi shine sahihi to shine sai ya fade shi gaba daya to haka wal mushbihu allazi yuqaribu al-hasan al-mushbihu shi kuma al-hadithul mushbihu wanda ya fade shi a baya cikin hadisan da ake karba allazi yuqaribu al-hasan shine hadisin da ya kusanci hadisi hasan aw ko kuma huwa fi qawli abi hatimin wasu nuskan nasa abu hatima shi ma wannan lahani ne hatimin ba hatima ba ko kuma azancan abu hatim anna da ya bujuro daga gare shi cewa a'a shi alhadisu almushbihu huwa alhasan kaga haka shikenan babu wani bambanci tsakanin su kenan ko kamar yadda ya kawo wasu a babin alhadisu sahih yace duka ma'anar su ɗaya ce to haka shi ma alhasan yana da wannan to sai ziyadatu siqati wal mahfuz wal ma'ruf bale yace ziyada tusikati anhum tuqbalu illam tunafi ma rawahu al-afdalu fa inna fatfa al-arjahu al-mahfuzu wal ghayru shazun indahum malfuzu kamatni man mata wala warisa la illa allazi a'taqahu qad wasala ibnu uyainatin wa hamma dursala والموصل المحفوظ جم الفضلة وإن يخالف الضعيف الأمثلة فذان منكر ومعروف جلا كرفع من أقام والمعروف من الثقات أنه موقوف تنزع بياني أكن زيادة ثقة أبدا أكي نبي زيادة ثقة شيني وندا أكي كربن حديثين سا sai ruwaita hadisi bayan ya ruwaita kuma sai sake ruwaita sa da wata hanya amma kuma da dan ƙari akan na farko to wannan ƙarin za a karbe shi kamar babin misali rawi ya ruwaita hadisi yace annabi ya zo wuri kaza sai ya ambaci wurin sai sake ruwaita sa da wata hanya kuma sai ce annabi ya zo wancan wurin amma saman taguwa to kaga saman taguwa ƙari ne akan me to za a karbi wannan ƙari din ko kuma a'a shi da ya ruwaita sai aka saki samun wani rawi daban ba shi ba kuma shi ma amintacce ne sai zo da wannan ƙari to shi ba a karba ba a ciyatun da wannan na farko bai zo da shi ba ai ba za a karba ba saboda abin da ya zo da shi ziyaratu ilmin ne ƙarin ilimi ne ko ba haka ba kai da ka ce na ga wane ya zo sai wani shi kuma abokinka ya ce na ga wane ya zo saman mashin ko saman mota to kaga abin da ya faɗa ƙarin ilimi ne akan maganarka to shi in siƙa ne za a karbe mi za a karbi ruwaya to wannan shi ake kira ziyaratu siqa to ita za a yi bagada akan ta to sai malai yace ziyadatu siqati anhum tuqbalu ƙarin da amintattun ruwatu suke kawo zuwa da shi tuqbalu anhum ana karba daga gare su amma ha ga sharadi duk wancan abin da muka faɗa akwai sharadi ba haka kawai ake karbar ta ba in lam tunafi ma rawahu al-afdalu in bata warware abin da wanda yayi wannan zama su kayar waita ba. An gani? Shi yace annabi ya zo wurin shi suka ne, sai aka saki samun wani wanda ya fi shi zama suka, sai yace annabi bai zo wurin ba. To sai a ce to kai tunda wannan ya fi ka zama suka, to aje taka riwaya kai hakuri bari a ta karbe wani, a karbe ta wanda me ya fi ka zama ni ya fi ka zama suka. To sharadin da malamai suka saki nan, amma in ba ta walwale riwaya saba sai a karba. Amma in ta kore riwayar wanda ya fi shi zama suka, ko kuma wato amintattu da yawa kamar mutum biyu ko uku, ko wannan su suka ne, shi kuma shi kadai ya kadaita da wannan, sai a ce to kaga sai a rinjayar da jama'a akan ka, kai kuskure. Fa inna fat, to idan riwayarsa ta kore riwayar wanda yake ya fi shi zama suka, to fal arjahu, wanda ya fi rinjayi al mahfuzu, to shi ne ya kiyaye riwayarsa. Ma'ana wanda shi ya fi zama suka, to maganarsa ita ce al mahfuzu, ita ce abin kiyayewa. Wal ghayru, wannan kuma da bai kashi suka ba, waninsa kenan, to riwayarsa sai a kira ta da shazun. Yawwa, kamar misalin da muka taɓa bayarwa, tahrikus sababa ko a cikin tafiya, kaga Za'idatu ibn Qudama suka ne, ana karɓar riwayarsa, amma sai ya zo ya saɓa masiƙatu, kusan wasu ma sun fi shi zama suka a cikinsu, sun kai kusan rawi guda 10-12. Daga ciki akwai manya-manya wanda guda daga cikinsu ba zai iya cin karo da shi ba, su kuma da suka ruwaita babu wannan tahariki din tare da korewa. To sai aka ce to shi Za'ida din nan riwayarsa ta walwale ta waɗancan, saboda haka ba za a karɓi riwayarsa ba. Sai aka karɓi iya abinda suka yi ittifaki su duka, shi ne ishara da mi da yatsan. Amma motsa wanda ya zo da ƙari da shi, to sai aka bar mai kayansa. To shi yasa yawwa motsa yatsan sai su ce riwaya ce shaza. Indahum, a wurin malamai malfuzu, riwaya shazi abin jefarwa ce, ba za a aiki da ita ba. Duk sanda ka ji an ce wannan riwaya shazatun, to tulfazu, ma'ana tuturahu, jefar da ita ake, ba za a yi amfani da ita ba ko. To ga misali ma nan zai bamu, kamat ne mamata wala warisala illa allazi ataqahu qad wasala, kamar riwayar da muka samu zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai aka samu wani bawan Allah ya karbi rayuwarsa bai da kowa cikin waɗanda za su gade shi, duk waɗanda za su gade shi ɓangaren usulu da furu'u babu, sai wani bawa da ya yanta kamin Allah ya karɓi ransa. Dama in kana da bawa ka yanta shi kamin ka mutu, kuma baka da wanda zai gade ka, baka da usulu, baka da furu, baka da sama, baka da ƙasa, baka da hawashi ‘yan uwa, to sai ya gade duk abin da ka mallaka. Shi kenan, to wannan shi ake kira da al-maula al-asfal. To da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ce to tunda bai da magadi, kai ba 'yan taka ba, shi kenan. Sai aka tattara dukiya an ka ba shi, ya yi gaba. Tunda daga cikin asbabu na gado kaga akwai alwala'u, yana ciki. To haka in bawan ne ya mutu kuma za ka gade shi, to shi ake kira da al-maulal a'ala, al-maulal a'ala wanda ya yanta, al-maulal asfal wanda aka yanta. to kowannen su in ba mai gado zai yi gado in babu wadanda Allah ya ambata to shi sai yayi gado to shine yake ba da labari matanin mamata wannan da ya mutu a zamanin ma'aiki wala waris sala bai da wanda zai zo ya gade shi ba ya da bangare dama bangarorin da ke gado wanda shi ba zai gado ba in suna nan dama uku ne ko dai usulu ko furu'u ko hawashi to shi ba ya da ko daya an gane su kadai ne za su hana mai gado shi al-maula al-asfal din nan da ake magana to tunda babu su shikenan sai annabi ya bashi dukiya ya gada illa allazi a taqaw to shi wannan hadisin wanda kusan an ce al-imamu Abu Dawud ɗaya ne bai ruwaice shi ba An-Nasa'i ya ruwaita Abu Dawud ya ruwaita an gane Ibn Majah shi ma ya ruwaita to Ibn Uyayna shi ya ruwaice hadisin dan hadisin ya zo fuska biyu akwai inda ya zama hanyar akwai wanda ya ruwaice shi mursalan akwai wanda ya ruwaice shi mausula kuma da hadisin ne an gane da hadisin ne to cikin su akwai wanda shi malam ya ambata Ibn Uyayna akwai kuma Hammadu akwai Ibn Uyayna to shi Hammadu Ibn Zaidin ba Hammadu Ibn Salama wanda mun kai magana jiya ba to sai ya ruwaice hadisin mursalan an gane mursalan ma'ana babu ambaton sahabi a ciki daga Ausaja kawai sai ya ce annabi ya ce shi kuma Ibn Uyayna sai ya ruwaice hadisin mausulan daga Ausaja shi kuma daga Abdullahi dan Abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai malamai sai mu auna mu gani tsakanin su waɗannan ruwatu din guda biyu wanne ne yafi ƙarfi Ibn Uyayna yafi ƙarfi da shi limami ne ma daga cikin limamai na hadisi to sai malamai sai suka rinjayar da ruwayarsa sai su ce hadisin wato sahihi ne karɓaɓɓe ne mausulan an gane amma kuma shazun ne mardudun ne mursalan ma'ana ya tabbata mausuli amma bai tabbata me mursalan ba to sai suka rinjayar da riwayar shi Ibn Uyayna akan ta Hammadu Ibn Zaidin to shi ne ya ce Ibn Uyayna wasalahu shi ya kawo hadisin tare da cikakken isnadinsa an gane akwai ambaton tabi'i akwai ambaton sahabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma wa Hammadur arsala shi kuma Hammadu sai irsalin hadisin da ya zo kawai ya ce Ausaja ya faɗa to shi kuma Ausaja akwai malaminsa bai ambace shi ba sai ya ce annabi ya faɗa ko ya yi hukunci ko ya bada labari shi kuma bai riske manzo sallallahu alaihi wasallama ba to wal musalu kaga riwayar na farko wadda take abin sadarwa al-mahfuzu ita ce abin kiyayewa jammul fubala a wurin ta wato mafi yawan malamai masu falala na hadisi haka suka tabbatar daga haka sai kuma zaka ga malaman gado sun tabbatar da wannan ka'ida din cewa kullu man mata wala warisa la illa allazi a'taqahu to warisahu sai ya gade shi ko to wannan shi ne sai ce wa in yukhalifu da'iful amsala fa zani munkarun wa ma'rufun jala wa in yukhalifu da'ifu in kuma aka samu mai rauni ya saba ma al-amsala, wanda ya fi shi ƙarfi, wanda ya fi shi falala. Al-amsalu ai ana nufin al-afdalu. Ruwatu muka samu guda biyu, ɗayan da'ifun, ɗayan kuma siqatun. Sai shi da'ifi ɗin nan sai ya saba ma siqa. To fazani riwayar shi wannan da'ifin nan munkarun ta ake kira munkara. Duk sanda ka ji an ce hadisin munkarun to abin da ake nufi kenan. Riwayar wani rawi ne da'ifi kuma ya zo ya khalafa mu wanda yake amintacce. To ka'ida ce dan bai yiwa a ajiye riwaya amintacce a kama. In ba yanzu da zamani ya lalace ba. Ɗan iska maƙaryata magana su, ta fi tasiri ita ce abin karɓa. A gani? Sai ga malami ya yi magana ba a saurare shi ba, amma a samu jahili, ɗan tashi ya yi magana kuma sai ka gani. To wannan yana daga cikin lalacewar zamani da gurɓacewarsa. Wa ma'arufun, shi kuma wancan ta farko riwaya sai ita ce ma'aruf. Jala da ta bayyana sai a kira riwayar sada ma'ruf, shi wancan amintaccen kenan. Ina misali ka raf'i man aqama wal ma'ruf min as-siqati annahu mawqufu. Ka raf'i kamar daga hadisin da wani rawi yayi, hadisin man aqama salata wa ata zakata wa hajja wa sama har zuwa ƙarshe cewa da khalal jannata. To shi wannan hadisi akwai mutane guda biyu da suka ruwaice shi daga cikin ruwatu. Ɗayan su wato ya takaita hadisin iya sahabi zuwa ga Abdullahi dan Abbas, ɗayan su kuma ya sadar da hadisin har zuwa gawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. To sai malamai suka ce riwaya wanda ya tsayar da shi zuwa ga sahabi ita ce riwaya ma'rufa, wanda kuma ya wasalinsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama riwaya ce munkara. Riwaya ce munkara. To shi yasa daga cikin malamai zaka ga haka suke fadansa, suka yi sun ce wato daga shi zuwa ga Annabi to munkarun ne. Munkarun ne. To shine wal ma'rufu, abin da yake karɓaɓɓe sananne min as-siqati daga manyan malamai amintattu annahu mawqufu, cewa wannan hadisi magana ta gaskiya bai kai ga Annabi ba, magana ce ta Abdullahi dan Abbas. To malai ce ta timmatun. Ga wata magana wadda za ta cika maka wato abin da ya gabata gaba ɗaya. To sai malai ce ardul hadisi, ardul hadithi bi usulin yundabu lil akhizi lakin bi aslin yajibu. Malai ce ardul hadithi, gitta hadisi bi usulin, da nuskohi waɗanda suke masu yawa. To yundabu wannan musahabbi ne, canda da yake rubutu ake yi irin musamman masu rubuta hadisai. In ka je makaranta wajen malami ka ɗauko hadisi ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, to sai ka zo ka rubuta su yadda ka ji su. A gane? Can da fa haka ake yi. Ba wai zan can gaje kasuwa ka so littafi ba ne. Yanzu ilimi ai yayi arhani, sai dai malami ya yi maka imla'i kana riƙewa, in ka koma gida sai ka rubuta. To in ka tashi za ka yi hujja da wani hadisi cikin abin da kake rubutawa, to bai halatta kawai ka abin nan ba, ka dauko hadisin ka dinga karantar da mutane shi dole sai ka abin da ake kira muqabala me muqabala wannan malamin da kake zuwa karatu wajen shi ai ba kai dai bane to sai ka nemi rubuwar ƴan uwanka dalibai sai su ara maka nasu kofi sai kai muqabala da naka in yayi daidai to shikenan kai ma sai ka je ka karantar ya akwai kuskure kuma zaka ni eh to sai ka samu nuska daya biyu akalla ka samu uku to wannan musahabbi ne eh saboda in ka ce a to aini ba zan yi haka ba na wadatu da zai iya yiwa kai kuskure zai iya yiwa lokacin da ake fada abinda malami ya fada da ba abinda kai ka kiyaye da ba kuma ba shi ya rubuta ba to shi yasa malamai suka ce in za ka yi hujja da wannan hadisi ko za ka yi wa'azi da shi ko za ka karantar da wani to sai ka koma ka arena su ka duba su ya suka rubuta sai ka yi muqabala da naka baka aiki hai malamai sun sha wahala yanzu shirme kawai ake yi to shine yace lil akhazi ardul hadisi bi usulin yundabu lil akhazi lakinna bi aslin yajibu lil akhazi wato lokacin da zaka rike hadisi dan kai wani abu da shi ko ka karantar ko kai aiki da shi sai yace lakin amma fa yajibu bi asalin wajibi ne kai muqabalan sa koda da asali kwaya ɗaya ne koda da asali kwaya ɗaya ne mana koda da nuskan wani dalibi ko wani malami mutum daya amma tara nusakh din usuli din da yawa kamar su zama uku ko sama ga haka to wannan musahabbi amma ittifaqan haramun ne ka yada shi ba tare da ka koma ga sauran rugowar usuli ba to haka ake duk wannan ana yi saboda a tsare ilimi kuma a kiyaye janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam don kar a jingina masa abin da bai tabbata ba eh tunda ba gaban ka Annabi ya faɗi maganganun nan ba to haka ake eh kuma har daga baya-baya zaka ga ma da babu riwaya malamai suna yin wannan canda sadda babu litattafai sosai kuma ba riwaya ake ba to in ka je makaranta dokan hadisi ko tafsiri ko fiqihu ko nahwu ko sarfu ko lugha shi ma malami imla'i yake ha yanzu kamar Ibnu Hajar mai bulughul maram littafin sa Fathul Bari sharhin da yawa Sahihul Bukhari ai sai da ya karantar da dalibai shi kuma imla'an zai zo kawai in ya ja hadisi da Imam al-Bukhari ya kawo sai ya shiga sharhi yana wa dalibai imla'i a haka sai da ya sauke musu littafin gaba daya Fathul Bari wanda duk shuruhu na Sahihul Bukhari ba kamar sa quality daka aiki to irin wannan in zaka je ka karantar da wannan ilimin to sai kai muqabala sai ka koma ga rugowar abukan ka daliban karatu eh sai kai muqabala abinda kai mi yawo haka aiki sannan banda wannan ma yanzu idan zaka karanta littafi ko zaka karantar da shi ko zaka yi hujja da shi to ka nemi nusakh na wannan littafi akalla guda uku sai ka hada shi yasa ga malami in zai yi tahqiqin littafi to dole sai ya koma ga al-makhtubat asalin rubutun hannan yanzu kamar wannan misbahur rawi kana son kai masa aiki to sai ka je ka nemo asalin rubutun malam ko kuma rubutun dalibansa ko daliban dalibansa na hannu bai kasuwa zaka je ka so littafi ka zo ka dora ka buta kace zaka yi aiki ba asalin rubutun na makhtut saboda wannan dubbugin kasuwa ne bugu ne na kasuwanci akwai iskatat cikin wasu akwai kusakure da makamantansu tayi wanda ya dauki littafin ba ahalin abin bane ko kuma in yana da capacity wani bangare baya da sai ka je Gwandu ko Sokoto sai a ara maka asalin misbahur rawi rubutun da malam yayi ko dalibansa ko daliban dalibansa sai ka bibiya ka duba ha gani kai kuma ka mai sai rubutun zamani kai aikin da zaka yi to haka ake yi wannan in zaka yi ta hakiki ko sharhin littafi kenan ko zaka fassara littafi kana dai sun kai wani abu an gane to haka koyo zaka karantar da littafi ga dalibai to haka ake yi an gane tunda ba littafin da za a ce bugu kwaya ɗaya gare shi babu shi sai dai in dama ba a buga shi ba zaka ga madaba'a kaza ta buga madaba'a kaza ta buga madaba'a kaza ta buga to sai ka sai waccan ka sai waccan ka sai waccan ka sai waccan sai ka zo ka bibi ko wace to tunan ne in malamai na karanta sai kai sun ce wuri kaza akwai kuskure wuri kaza shine daidai saboda muqabala to in ba kai wannan ba fa eh to kaga da sunan kai aiki kaga sai kai banna so ilimi yanzu Allah zai sa mu dace ilimi yana cikin maraici kware da gaske wallahi to tunda bayani ya kare nan zamu kwana wani darasi sai mu tashi al-mardudu yanzu zai shiga bayanan hadisan da ba a karbar su subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته